نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلا جميع البركة مسلا جنبال لغا نجيكين غرم بوشي وأن يمجينا ثلاثة يو أشرن غوات الرمضان هجر ما ايكي صلى الله عليه وآله وسلم آدمو نيار دليه دو ثلاثين دشدا وأن كميزو دي دي دا بقوي غوات بقوي ميلادية تلبو بيو دشابير a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi, wanda zamu tashi akan aya ta 46. Gabanin mu fara akwai tambayoyi. Wani yana tambaya kan hukuncin sanya fulo a kabari, wato ga mamaci bayan ya mutu an sa shi a kabari kuma daidai kansa a sa masa fulo, da kuma rubuta ayoyi a cikin likkafaninsa. To wannan duka baya daga cikin koyarwa ta musulunci, baya daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, baya daga cikin aikin magabata. Idan ma kaga wasu suna yi, to kasancewa wani kirkiraren abu ne, wani sabon abu ne wanda babu shi a musulunci. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, kullu bid'atin dalalah. Saboda haka duk wani abin da aka kirkire shi babu shi a musulunci, to wani abin banza ne, ba shi da wani amfani. Sannan menene me zai amfanar da mamaci bayan ya mutu an sa shi a kabarinsa, wani fulo ne kuma zai amfane shi fi sabilillah? In ma da hankali abin da yake cikin kabarin nan da shi dan adam din, da shi mutumin da aka binne, da abin da duk kasa za ta cinye su, to me amfanin a sa masa kabari? Mumini yayin da ya mutu aka sa shi cikin kabarinsa, aka gama masa addu'a, aka watsa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, mala'iku za su zo masa, mala'iku waɗanda suke masu kyan fuska, masu daɗin kanshi, za su zo gaba gare shi su ɗebe masa kewa, ya ga wani daga cikinsu, ya ga wani matashi wanda yake mai kyakkyawar hai'a da kyakkyawar sifa, ya ce, ni aikinka ne na kwarai, na zo in ɗebe maki kewa. Kuma a faɗaɗa masa kabarinsa, a yalwata masa shi, ya gano wato gidansa na aljanna daga nan gurin. Saboda haka wannan kabarin zai zama masa na'if min na'imil janna, tun daga cikin wannan kabarin wanda a zahiri inda za a je a tona za a ga guri ne kuntatacce, amma Allah ta'ala ya mayar masa da shi yalwataccen guri wanda zai ni'imtu a ciki kafin tashin alkiyama. Don haka wani fulo ne yake bukata, aikinsa ne zai amfane shi. Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, babu wani abin da dan adam zai mora bayan mutuwarsa sai aikinsa, kuma aikinsa ne za a nuna masa. Saboda haka wani amfani fulo zai masa, ko kuma a rubuta ayoyi ko na abin nan a sa a cikin kafaninsa, ko a rubuce likafanin da ayoyi. Wannan wani lokaci ma zai iya zama wato kafirci ne ga waɗanda za su yi wannan, musamman ma idan ya kasance mamacin nan ko hadari ya yi wanda jini yana fita daga jikinsa, in ka sanya likafani ya haɗu da jinin da yake jikinsa, kaga abin nan da kuma alkur'ani a jikin wannan likafani, kaga ka sanya ayoyin Allah a cikin najasa, da kuma ka san yin haka da gayya da gangan kafirci ne. Saboda haka kaga ashe ba wani abu bane wanda yake mai amfani ga shi wanda aka yi wa, ba mai amfani ga shi wanda ya yi ba. Wanda aka yi wa aikinsa ne zai amfane shi. In za a sanya alkur'anin ka tokam gaba ɗaya a haɗa da shi abin da ya kabari, sai dai ya zama hujja a kansa, matukar bai aiki da kwarai ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wal qur'anu hujjatun laka aw alayka, inda wannan yana amfani da shi kenan, kowa sai yayi abin da ya ga dama, in yazo mutuwa yayi wasiya a hada shi da alqur'ani, ko ma alqur'anai ba dai ba. a hada shi alqur'ani ta ko ina a sa masa alqur'ani ta kansa ta cikin sa ta kafarsa ta yadda zai samu ni'ima to amma wannan ba shine mizali ba a gurin Allah aikin da mutun zai shi zai amfane shi saboda haka a guji yin abubuwan da suke ba su da tushe ba su da asali wanda za su iya jefa mutun ba cikin saban Allah sai wannan da yake tambaya game da gawa ta mutun da ake kaiwa dalibai masu karatun likita saboda wadanda ake koyarwa da abin da ya shafi fida ko wani abu a gwada a jikin wannan gawar to me halaccin wannan babu shakka dan adam yana da alfarma sawa'un yana da rai ko bayan mutuwarsa alfarmarsa kuma tana nan ko da ya mutu alfarmarsa tana nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa kasru azm al-mayyit ka kasrihi hayyan wato a karye kashin mamaci bayan mutuwarsa kamar an karye kashin sa yana da rai wannan alfarmar tana nan tare da mumini ne shi yasa muka yi kamar yadda muka yi bayani a wata fatawa da muka ansa ta da shi cewa mutum idan ya mutu ba za a cire wani abu nan jikinsa ba sai idan shi ya ba da izini ko kuma wanda suke magadansa to wannan wani abu ne wanda malamai duka sun ittifaki a kansa shine girmama gawa ta mutum musulmi mumini to amma akwai abin da yake na bukata wanda bukata ce maslaha ce take mai girma wanda ta sa malamai da suka yi nazari akan wannan mas'ala ta gwada tiyata ko a nuna wa masu karatun likita wani abin da ya shafi halittar jikin mutum da kuma yadda ake shawo kan wata matsala in ta faru ga wani wanda yake mai rai to malamai sun tattauna wannan mas'ala kuma sun fita da kuduri guda daya batun yanzu ba shekaru masu yawa don taron da aka yi na farko akan wannan mas'ala an yi shi a abin kahira a masar wanda azhar su suka fitar da bayanin halaccin yin haka ga waɗanda suke karatun likitanci na 1971 aka yi taron wannan azhar aka fitar wannan kudirin na azhar sannan baya ga haka akwai wanda mujamma'ul fiqh al-islami wanda yake makka shi ma wani mu'assasa ce ta malamai na duniya wanda suke yin nazari akan sha'anin al'amuran da suka shafi fiqh wanda da babu su sababbi ne suke zuwa ake tsayawa a duba a ga mecece mahangar musulunci dangane da su su ma a shekarar hijira 1408 wato wajen 1980 su ma abinda suka fitar da shi cewa wannan ya halatta abinnan a taron su na goma a dauratul ashira a shekara ta 1408 wato kusan 1980 hakanan hay'atu kibarul ulama kungiyar manyan malamai ta kasar Saudiya wanda su ma sun kara duba mas'alar a shekarar 1420 su ma abinda suka fita da shi shine halacci amma da sharadin ya kasance ba a samu wata hanyar da za a nuna wannan abu ba sai ta hanyar gawar ko kuma a'a ba a samu gawar wanda yake ba musulmi ba tunda shi wanda ba musulmi ba ya yarda daman da abin baya da matsala wani ma wataƙila zai iya ma sai da gawar tashi to wannan babu matsala kaga dama a kansa ana maganar gawar musulmi wanda musulunci ya zo da wani hukunci a kanta amma in an samu ta wanda ba musulmi ba wanda shi a gurinsa daman wannan abun ba komai bane shi kenan ba za a ɗauki ta musulmi ba amma inda a ce ba a samu ba sai ta musulmi to suna cewa a musulunci dama ana duba duk sanda ya kasance akwai wata maslaha wacce take al-uliya al-uzma al-kubra akwai kuma wata maslaha as-sughra to ana gabatar da al-maslahatu abin nan al-uzma ko kuma al-kubra ko da za a rasa maslahatu as-sughra ko kuma idan akwai wata mafsada wasu mafsada guda biyu suka haɗu za ta arzu til mafsadatani ihdahuma as-sughra wal ukhra kubra urtukibat as-sughra li daf'i al-kubra inda za a samu wani abu na barna guda biyu da zai iya faruwa ga karami ga babba, ba zai yi a magance babban ba sai an yi karamin. To malamai sun yadda cewa a yi karamin don a magance babban. To idan muka duba a nan za mu ga ta'arud ne na maslahataini, ta'arudul maslahataini ko kuma ta'arudul mafsadataini. Ta'arud ne wato an samu karo na maslaha guda biyu. Akwai maslahar wani mamaci wanda ya mutu, maslahar a bar jikinsa ba tare da an taɓa shi yadda yake ba da wannan alfarmar. Akwai kuma maslaha ta rayukan al'umma masu rai waɗanda suke buƙatar a san wasu hanyoyin da za a ceto rayukansu ta hanyar a magance musu wasu larurorin da suke damunsu. To in ka kula za ka ga waccan maslaha ba ta kai wannan ba, wannan maslaha ta rayukan mutane, wancan ya riga ya rasu, waɗannan kuma suna da rai. Akwai buƙatar a san a samu waɗanda za su sanya za su magance matsalolin waɗannan masu ran. To shin za a bar waɗannan su ma masu ran su mutu ba tare da an samu hanyar za a ci ya shawo kan matsalolinsu ba, saboda a kiyaye maslahar wancan guda ɗaya da yake ya rasu? Ko ko a za a hakura da maslahar shi wancan da ya rasu domin a duba wasu maslahar waɗannan? To kaga babu shakka ba za ka taɓa haɗa maslahar wanda yake da rai shi kadai ba da wanda yake da batacce shi kadai da waɗanda suke da rai da yawa, masu larura da yawa waɗanda suna buƙatar a samu masana da za su iya fuskantar larurorinsu. Haka nan in ka dubi mafsadar da take cikin taɓa jikinsa, matacce taɓa jikinsa mafsada ce. Barin waɗannan su ko marasa lafiya ba tare da an samu ƙwararrun da za su iya taimaka musu ta hanyar magance abin da yake damunsu ba, su mutu shi ma mafsada ce. To wace mafsada ce tafi ƙarƙanta a nan? Babu shakka mafsadar wannan mamaci taɓa jikinsa mafsadar da take na ita fi ƙanƙanta akan mafsadar masu rai da yawa waɗanda za su iya abin da. Shi yasa malamai suka ce shi koyan likitanci shi kansa wannan yana daga cikin alfarudul kifaiya, wato farilla ne wanda dole ne a samu cikin al'umma waɗanda za su yi don su ɗauke musu. In aka samu a cikin al'umma bamu ma waɗanda suka san wannan, to babu shakka an yi laifi gaba ɗaya. To wannan shi ne dai abinda kaɗan daga cikin abinda malamai suka tattauna dangane da wannan matsalar, kuma kamar yadda na gaya muku kusan a duk tarurrukan da aka yi na malamai masana manya-manya na duniya da suka haɗu akan wannan matsala, abinda suke fita da shi shi ne halacci. Amma suna cewa da sharadi ya kasance babu wata hanya. In akwai wata hanya, don da zamani yakan zo da abubuwa daban-daban ta yiwu aikin fiɗa ɗin ma a samu wata hanyar da za a koyar da shi ba ta hanyar ɗan adam ba. To kaga shi kenan yanzu bai kamata a dawo kan ɗan adam ba, sai a tsaya kan wannan hanyar, ko kuma a samu wata gawa wacce take ta wanda shi daman a addininsa ko a ka'idarsa shi ba wani abu bane. To shi kenan sai a gwada a kansa saɓanin wanda yake musulmi. In ba samu ba, to babu laifi don an ɗauki gawar wanda yake musulmi an yi wannan ɗin. Don yana maganar gawar 'yan fashi da sauransu, ana kawo musu gawar 'yan fashi da waɗanda ba a san ko suwaye ba, ba a gano masu abin nan ɗin ba. To sai wanda yake tambaya game da wanda ya sayi sauran yadi a gurin tela na wasu da suka kawo masa ɗinki, bayan ya gama musu ɗinki ya yi saura, wani ya zo ya sayar masa. To ka sayi kayan wani in ka san cewa ba da telan ba ne, ka san cewa shi ma telan na wasu ne ya danne, kuma ka zo ka saya, to ka sayi kayan satar. In kuma shi telan nashi ne ba shi aka yi, ko mai ɗinkin ya saba dama in ya yi saura ya ce ka riƙe, to wannan kaga ya zama nashi, shi kuma yana da iko ya sayar maka. Saboda haka kai dai ka san me ka saya. Sai wanda yake tambayar haɗa tsakanin juma'a da asar, yayin da ya zama na ko mutum matafiyi ne ko wata larura. To malamai sun tattauna, amma magana mafi rinjaye kuma ita ce maganar jumhur, cewa ya halatta a haɗa juma'a da asar, wato kamar matafi wanda aka halatta masa ya haɗa salloli biyu, inda zai halarci juma'a duk da bata zama wajibi a kansa ba, amma da zai halarci juma'a ai sallar juma'a zai iya tashi yayi azhar a lokacin babu wani abu. Wannan ita ce magana, zai iya tashi yayi la'asar a lokacin babu komai. Wannan ita ce magana mafi ƙarfi. Sai wani wanda yake tambaya game da wane ne ya fara rubuta littafin al-arba'un an-nawawiyya, hadisan da ake kiran su al-arba'un an-nawawiyya, arba'un hadisan. To arba'un hadisan ya fi shahara ga Imam an-Nawawi, ana jingina shi ga Imam an-Nawawi. to asalin wanda ya fara tattara hadisan shine Ibn Salah, Abu Amr Ibn Salah shi ya fara tattara hadisan, yayi majalisi guda 16 ya tattara hadisai guda 16, ta tattara hadisai guda 16 ya dakata a nan. Imam Nawawi ya dauka ya kai shi zuwa ga 40, ya kara shi ya kai 42, sannan Ibn Rajab shi kuma ya kara cike shi wa ya kai 50 ya masa sharhi. Saboda haka asalin littafin da Ibn Salah ne, Imam Nawawi ya gina nashi ne akai shi, yafi kawo hadisan mafiya yawa, tunda shi Ibn Salah 16 ya kawo, kaga 16 cikin 42, babu shakka ba shine kaso mai yawa ba. Saboda haka sai ake jingina shi zuwa ga wanda yake da kaso mai yawa ciki, shine Imam Nawawi. Duk da cewa Ibn Rajab shi kuma da ya tashi masa sharhi, ya cika shi daga 42 ya kai 50. Sai kuma tambaya akan kissar Ta'laba Ibn Hatib, akwai wata kissa da ta shahara da wasu za ka je a gurin tafsiri ko kuma a wajen wa'azi ko gurin huduba, wasu suna ambatarta na cewa akwai wani sahabi khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Ta'laba Ibn Hatib, talaka ne fituk, amma ya roƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya bashi wadata. Annabi ya ja kunnensa, a kanka abu mai ka addu'a kuma ka zo a baka wadata, sannan ka zo ka bucircewa. Allah ya ce ai ba abin da zai faru, insha Allah in aka bashi ma wadatar zai rika sadaka zai taimaka. To shine da Allah ya bashi wadata, aka je a nemi a karɓi zakka a wajensa, ya ce ai wannan jizya ce, ba zai bayar ba. Saboda haka shi ya hana, aka yi ta tura mutane ya hana, wanda ƙarshe dai ya zo mutuwa aka yi karɓar tubansa. Kissa ce doguwa, amma kissa ce wacce bata inganta ba. Ana kawo ta ƙarƙashin tafsirin faɗar Allah ta'ala, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lakunanna min as-salihin falamma atahu min fadlihi baghlu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun wa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. A cikin suratul tauba, to sai yake kawo wannan kissar a ƙarƙashin wannan ayar, cewa Allah ya ce daga cikin su akwai wanda yake wa Allah alkawari, cewa idan Allah ka bamu daga fadalanka lalle za mu yi sadaka, wallahi za mu zamo cikin mutanen kirki. Yayin da Allah ta'ala ya basu daga cikin fadalansa, sai suka yi ruwa, suka juya da baya, sai Allah ta'ala ya jefa munafici a cikin zuciyarsu. To suna kawo kissar ƙarƙashin wannan ayar, duk da cewa wannan ayar tana maganar jama'a ne na munafikai, ba mutum ɗaya ba. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum. Saboda haka magana ce ta mutane da yawa, ba mutum ta mutum ɗaya ba. Sannan kissar Imam Tabari ya kawo ta cikin tafsirinsa, Tabarani ya kawo ta cikin Al-Mawjamul Kabir, a cikin salsalarta akwai wani da ake kira Ali ibn Yazid Al-Alhani, wanda malamai kusan sun yi ittifaki za a ce a kan rauninsa. Shi ya rawaito hadisin ta hanyar Abu Umama Al-Bahili, amma hadisi ne wanda malamai sun raunana shi, malamai da yawa kuwa kusan muttafaqun ne ala dha'fi. Kaga Imam Al-Baihaqi Ibn Hazm gabaninsa ya raunana shi, Al-Baihaqi ya raunana kissar, Al-Qurtubi ya raunana kissar, Ibn al-Jawzi ya raunana kissar, Ibn Hajar ya raunana kissar, Al-Haythami ya raunana kissar, Al-Hafiz al-Iraqi al-Zahabi, malamai da dama har zuwa kan su Sheikh Nasiruddin al-Albani sun raunana kissar. Akwai wani littafi na wani malami Sheikh Salim al-Hilali, sunan shi Shihab al-Thaqib fi dhabi al-Sahabi al-Jalil Sa'laba ibn Hatib, wannan littafi ne da ya yi akan wannan kissa din, wanda ya rushe ta da dalilai na ilimi. Sannan matanin ta ma akwai abin da yake nuna maka rashin ingancin ta, domin a matanin an nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ki karban tubansa, wanda kuma an san cewa tuba ana karban mutum matukar bai zo gargara ba. Shi kuma an nuna cewa ya zo ya tuba, Allah ya ki karban tubansa. To kaga wannan ya saba abin da ya tabbata a cikin sunna sahihiya. Sannan abu na biyu, a sunna kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ba'z ibn Hakim an abihi an jaddihi, wanda yana cikin sunan Abi Dawud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya hana zakkarsa, inna akhidhuha wa shatra malihi, عظمة من عظمات ربنا وليس لآل محمد منها شيء wanda duk ya hana zakkarsa ya annabi yace za mu kwata ko da karfi ne sannan mu karbi wani bangare na dukiyarsa a matsayin tara na adde ma ya bayar ya ki bayarwa a matsayin hukuma to kaga a ce annabi ya ce ya bayar da zakka ya ki bayarwa a ce ya bayar ki bayarwa kuma a kyale shi gashi annabi yana cewa inna akhizuha za mu karba saboda haka wannan shi kansa yana nuna maka dakara da take cikin matanin hadisin saboda haka hadisin bai tabbata ba kuma bai kamata ana tuhumar wani sahabi da abin da bai yi ba karamin laifi mutum yake dauka ba shin mace za ta shafi gashin kanta ne lokacin wankan janaba ko ko wankewa za ta yi ya ce ya ji wani yana cewa wai za ta shafi kanta wanka shi ne ka wanke ko ina tare da dindinsawa gashin kai kuma ana son kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha da hadisin Ummu Salama dole sai ruwa ya ratsa cikin gashin kanta ya je usulu shari'a wannan shi ne abin da ake bukata ga mace yayin da take wankan janaba ko take wankan al'ada dole sai ruwa ya ratsa gashin kanta don haka ba shafawa aka ce ai ba wanda kaji ya ce muka shafawa ban san da ya samu wannan ba amma dai abin da yake a rubuce a dukkan littattafai na malamai da littafin hadisi da littafin fiqh cewa mace za ta shafa za ta wanke kanta za ta caccafa da gashin kanta ta tabbata cewa ruwa ya ratsa har zuwa can abin da karkashin gashin kanta bismillah ala bakar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
الله تعالى يجي المال والبنون زينة الحياة الدنيا دوكيا دعايا kawa ce ta rayuwar duniya wal baqiyatu salihatu wan zanzun kyawawan ayyuka khairun inda rabbika thawaban su suka fi alkhairi a wajen ubangijinka galada wa khairun amala su suka fi kyakkyawa su suka fi mafi alkhairi a wajen ubangijinka a wajen guri al baqiyatu salihat wanda su ne kalmomin da ban fassara ba a jiya al baqiyat as salihat wadannan sifofi ne guda biyu na mausuf wanda yake ba ambace shi ba albaqiyat wanzazzu as-salihat kyawawa nagari na gurai to amma me albaqiyat ce ana nufin al-a'mal al-baqiyat al-a'mal al-baqiyat as-salihat ayyuka wanzazzu wadanda suke kuma na gurai amma an shafe shi al-mausuf din anan watakila wani ya ce to me yasa ba a ambaci salihat kafin a faɗi baqiyat ba tunda sufofin aiki an fi siffanta shi da cewa amalun salih ba amalun baqiyat ba cewa ake al'amalu salih ko al'amalu salihat to amma sai aka fara faɗar albaqiyat kafin a faɗa as-salihat muna ganin a wasu gurare ma Allah ta'ala yana taƙaita ambatan salihat din ba tare da ya faɗi mausul din ba ayoyi da yawa a cikin alqur'ani inna allazina amanu wa amilu salihati ana nufin wa amilu al-a'mal as-salihati lalle wadanda suka yi ayyuka na kwarai kuma suka yi ayyuka wadanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai kaga sai aka sanya kalmar as-salihat da zama ita ce a madadin al-a'mal din ma gaba daya ba ambaci al-a'mal ba to anan malamai suna cewa ba a ambaci as-salihat din ba sai da aka ambaci al-baqiyat domin a nuna maka abubuwan da aka ambata a baya na dukiya da yaya da ba abin da aka ambata gabanin wannan ayar na rayuwar duniya da kawarta dukkan waɗannan abubuwa ba su zama komai ba a gurin Allah saboda ba masu wanzuwa ba ne ayyuka masu wanzuwa su ne suke da ɗaukaka suke da daraja a wajen Allah saboda haka kalmar wanzuwa ɗin ita ce ake magana a kanta shi yasa aka fara gabatar da kalmar al-baqiyat don a nuna maka cewa abinda ya hana al-malu wal-banun ya zama da wani abin da ya kamata a ce ɗan adam ya shagala da shi ya bata lokacinsa a kansa ba aiki na kwarai ba saboda wannan abin ba mai wanzuwa ba ne kamar yadda Allah ta yi ke cewa mal hayatud dunya illa mata wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata, rayuwar duniya in aka kwatanta ta da lahira ba wani abu bace face dan jin dadi ne kankani. To dan a takaita maka wani bayanin da watakila zaka bukace shi, sai aka gabatar da albaqiyat dan kasancewa kamar ana gaya maka cewa waɗannan abubuwan da aka ambata duka ba masu wanzuwa bane. Menene masu wanzuwa? Albaqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika, masu wanzuwa waɗanda suke na kwarai su ne suka fi alkhairi a wajen ubangijinka. A baya can Ubangiji ta'ala ya sifanta duniya da yadda take saurin gushewa, fa asbaha hashiman tazruhu riyah, Allah ce fa asbaha wannan abin da kake gani na ya itatuwa ko kake gani na dan tsirrai shuke-shuke mai bada sha'awa, lokaci guda a waye gari ya zama busasshe da diddigagge, ya zama karmami wanda iska take kwasa tana sheka shi a sama. Saboda haka kaga wannan ta hanyar kwatance an nuna maka gushewar, saurin gushewar abin da yake cikin duniya da kayan cikinta na kawa da kayan cikinta na ado. Sannan sai aka zo aka ce wal baqiyatu, kuma ta hanyar a fito maka da dilala ta iltizam, abin da ake kira dilalatul iltizam, dilalatul iltizam, dilalatu shay ala ba'di ala shay'in kharijin an musamma, dan a nuna maka cewa ayyuka na kwarai su ne masu zuwa, duk abin da ba aiki na kwarai ba a nan duniya kawa ce wacce take mai tafiya mai garewa ba mai manzuwa ba. Kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratu Maryam ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda, wal baqiyatu salihatu, ayyuka na kwarai masu wanzuwa a wajen ubangijinka su ne mafi alkhairi a wajen ubangijinka galada, kuma su ne mafi alkhairi a wajen ubangijinka ga makoma. Allah ce wa khairun amala, kuma su ne mafi alkhairi a wajen fata, wato abinda mutum zai yi fata na ya samu dukiya da yaya, ya sani yana fatan wani al'abari ne wanda akwai shakka a cikin samuwarsa. Za ka iya fatan abinda ba lallai ka same shi ba, ka yi fatan yaya baka samu ba, ka yi fatan dukiya baka same ta ba, ko ma kuma ka same ta to wani abu ne wanda yake dan takaitacce, domin moriyar da za ka ci nata a iya nan duniya ne kawai. Abinda zai wanzu a gurin Allah wanda ya kamata ka yi fatansa shi ne ayyuka na kwarai, shi ne ka yi fatan abinda idan ka samu a wajen Ubangijinka ka gama samun dukkan alkhairi na duniya da lahira, shi ne ka samu yarda Allah ta'ala, shi ne ka samu yarda Allah ta hanyar ayyuka na kwarai. Ubangiji ta'ala kuma shi ne mai gaskiyar alkawari, duk abinda ya yi maka alkawari zai baka na lada, Ubangiji ta'ala ba zai saba maka ba. Saboda haka ka yi abinda za ka more shi a duniya, ka yi abinda za ka more shi a lahira, shi ne aiki na kwarai. Wanda duk ya aiki na kwarai zai mori kayansa a nan duniya kamar yadda zai mori shi a lahira. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Allah ta'ala ya ce wanda duk ya aiki na kwarai, namiji ne ko mace, alhalin yana mu'mini, Allah ya ce tabbaci hakika za mu bashi kyakkyawar rayuwa a nan duniya, sannan za mu masa sakayya da mafi alkhairin sakamako, mafi kyan abin da ya kasance ko suka kasance suna aikatawa. Akwai ruwayoyi da suka zo waɗanda suke bayanin menene albaqiyatus salihat, waɗanda ayyuka ne ake kiran su albaqiyatus salihat, ayyuka wanzazzu na kwarai. Ibn Jarir at-Tabari ya fitar da hadisi da sanadi wanda yake hasan ne daga Abu Huraira, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar min albaqiyat as-salihat. Annabi yace ka fadi subhanallahi da alhamdulillah da la ilaha illallah da allahu akbar. Annabi yace wannan yana daga cikin albaqiyat as-salihat, ayyuka na kwarai waɗanda suke wanzuwa. Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnadinsa daga al-Harith fararren bawan Usman radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa wata rana Usman ya fito ya zauna, Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya fito ya zauna, mu ma muka fito muka zauna gaban sa. Sai kiran sallah ya zo ya sanar da shi an kira sallah. Sai da Usman yace a kawo masa ruwan alwala, aka kawo masa abin da bai wuce mudu guda ba, yayi alwala. sai yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yatawaddau wudu'i hadha, naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana irin wannan alwala da kuka ga ina yi. Sannan sai yace wa man tawaddaa wudu'i, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa man tawaddaa wudu'i thumma qama fa salla adh-dhuhra ghufira lahu ma bayna ma kana baynahuma wa bayna as-subhi, wanda duk yayi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi yayi sallah azhar, to za a gafarta masa abinda ya wakana dare fuka tsakanin wannan sallah da sallah asubahi da ta gabata. Thumma salla al-asr, sannan ya sallaci al-asr, ghufira lahu ma bainahuma wa bainal dhuhr, za a gafarta masa tsakanin wannan sallah ma bainaha tsakanin wannan sallah da yayi ta al-asr da kuma sallah da ta gabata ta azhar. Thumma salla al-maghrib, sannan ya sallaci maghriba, ghufira lahu ma bainahuma wa bainas salati al-asr, ma bainaha wa bainas salati al-asr, za a gafarta masa tsakanin wannan sallah ta maghriba da kuma sallar al-asr da ta gabata. Thumma salla al-isha, sannan ya sallaci isha, ghufira lahu ma bainaha wa bainas salati al-maghrib, za a gafarta masa abinda ya gabata na laifinsa tsakanin wannan sallah da sallar maghriban da ta gabata. Sannan yace thumma la'allahu yabitu, ko thumma la'allahu an yabita yatamarragu laylatahu, sannan wala Allah ya kwana yana ta ainihin juye-juye akan shimfidarsa. Thumma in qama fatawadda, sannan in ya tashi bayan ya ji kiran sallah asubahi yayi alwala wa salla subha ya sallaci asuba, gufira lahu ma bainaha wa baina salati al-isha, sai a gafarta masa tsakanin wannan sallar ta asuba da kuma sallar isha'i da yayi wacce ta gabata. Wa hunna alhasanatu yudhhibu as-sayyi'at, wadannan kyawawan ayyuka ne wanda suke tafiyar da munana. Qalu, sai suka ce hadhihi alhasanat fa bal baqiyat ya Uthman, ce to wannan sune alhasanat, innal hasanat yudhhibu as-sayyi'at, to menene kuma albaqiyat as-salihat, sai yace da su hunna la ilaha illa Allah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, sune mutun yace la ilaha illa Allah da subhanallah da alhamdulillah da Allahu akbar da la hawla wala quwwata illa billah. Saboda haka waɗannan hadisai suna nuna cewa waɗannan ayyuka ko waɗannan kalmomi na zikiri suna cikin albaqiyatus salihat. Idan mutum yana yin to yana yi wa kansa kyawawan tanadi, kyakkyawan tanadi wanda zai wanzu zai more shi duniya da lahira. At-Tabari har ila yau a cikin tafsirinsa da kyakkyawan sanadi, sanadi hasan, ya rawaito daga Ali ibn Abi Talha daga Ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas ya ce wal baqiyatu salihat, wannan jumla kyawawan ayyuka masu wanzuwa, ya ce hiya zikru qawli la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa tabarakallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, mutum ya ambaci Allah ya ce la ilaha illallah da kuma Allahu akbar da subhanallah da alhamdulillah da tabarakallah da la hawla wa la quwwata illa billah da kuma istighfari wa sallallahu ala rasulillah, ko yayi wa annabi salati, wa siyami wa sadaqa, ko yayi azumi, ko yayi sadaqa, ko yayi haji, ko yayi yanta bayi, ko yayi yada addinin Allah, ko yayi sada zumunci, wa jami'u a'malil hasanat, Abdullahi dan Abbas yace da dukkan ayyuka masu kyau, wa hunnal baqiyatus salihat, shi waɗannan su ne ayyuka kyawawa masu wanzuwa, allati tabqa li ahliha fil jannati ma damatis samawati wal ardh, waɗanda suke wanzuwa ga masu su a aljanna matukar duniya sama da ƙasa nan. Wannan tafsiri na Abdullahi dan Abbas yana nuna kenan albaqiyatus salihat ya kunshi dukkan wani aiki na kwarai da mutum zai yi wanda musulunci ya umarce shi da shi, tun daga sallah, azumi, zakka, hajji, sadaka, sada zumunci, neman ilimi, dukkan wani aiki na kwarai da mutum zai yi, to wannan ana rubuta masa shi, yana rubuta masa shi a cikin albaqiyatus salihat. Don haka Sheikh Al-Allama Abdurrahman As-Sa'idi a cikin tafsirinsa yake cewa albaqiyatus salihat dinnan yashmalu jami'at ta'atil wajiba wal mustahabba min huquqillahi wa huquqi ibadihi, albaqiyatus salihat dinnan ya kunshi dukkan ayyuka na wajibi da na mustahabbi wanda yake haƙƙin Allah ne ko kuma yake haƙƙin bayin Allah ne, min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa hajjin wa umratin wa tasbihin wa tahmidin wa tahlil, ya kunshi sallah, zakka, sadaka, hajji, umara, tasbihi, tahmidi, alhamdulillah ko tahlili, illa la ilaha illa Allah, wa takbir ko Allahu akbar, wa qira'atin ko karatun alqur'ani, wa talabi ilmin nafi' ko neman ilimi mai amfani, wa amrin bi ma'ruf ya kunshi umarni da kyakkyawan abu, wa nahyin an munkari ya kunshi hana mummunan abu, wa silati rahimin wa birrul walidain ya kunshi sada zumunci, ya kunshi biyayya ga iyaye, wa qiyam bi haqqi zawjan ya kin ya kunshi tsayawa da kula da haƙƙin mata, wato mutum ya kula da haƙƙin matarsa, wal mamalik ko ya kula da haƙƙin bayansa idan akwai bayin, wal baha'im ko ya kula da haƙƙin dabbobi da Allah ta'ala ya bashi, duk wannan yana karkashin albaqiyatus salihat wa jami'i wudu'il ihsani ila al-khalqi, shi ya kunshi dukkan wani aiki da za ka yi ka kyautata ba wani bawan Allah, ka kyautata ba wani halitta ta Ubangiji ta'ala. To wannan yana karkashin cikin albaqiyatus salihat, malai ce kullu hadha min albaqiyatus salihat, duk wadannan da kaji suna cikin albaqiyatus salihat, fa hadhihi khairun inda Allah thawaban wa khairun amala, sune mafi alkhairi a wajen Allah, galadin da zaka samu sune mafi alkhairi a wajen Allah ga abin da zaka yi fata. Yabqa fa thawabuha yabqa, ladan su sune wanda yake wanzuwa, wa yataza'afu 'ala al-abad, kuma har kullun har abada yake ninkuwa yake rubanya, wa yu'ammalu ajruha wa birruha wa naf'uha inda al-haja, kuma ake sa rai, ake fatan, ake tsammanin a samu ladan wannan aiki, a samu alkhairi irin waɗannan ayyuka da amfanin su lokacin bukata. Fa hadhihi allati yanbaghi an yatanafasa biha al-mutanafisun, bare yace waɗannan ayyuka na kwarai sune abin da ya kamata masu gasa su yi gasa a kansu, wa yastabiqu ilayha al-amilun, masu aiki su yi tsere a kansu, wa yajiddu fi tahsilihi al-mujtahidun, masu kokari da himma su tashi su yi kokari da himma wajen su samarwa da kansu irin waɗannan ayyuka. Wa ta'ammal, mala yace ka lura kaifa lamma daraba Allahu masalan dunya wa halaha, yayin da Allah ya bada misalin yadda duniya take da yadda halin duniya yake, wa bihlalaha, da yadda nan da nan kamar walƙiya za ta zo ta wuce, zakara annal ladhi fiha naw'ani, sai Allah ta'ala ya nuna maka cewa abin da yake cikin duniya abu kala biyu ne, nau'in min zinatiha, akwai nau'in da yake kawa ne, aro ne na duniya, yutabatta'u bihi qalilan, za a ɗan ji daɗi da shi kaɗan, saboda ko shekara mutum nawa yayi a duniya, ko shekaru nawa yayi a duniya, to za ku kwatanta shi da rayuwa ta har abada, shekaru ne kaɗan, saboda haka ɗan kale-kale ne da ainihin jin daɗin duniya kaɗan, sun ba ya zulu bila fa’idattun ta’udu li sahibi, sannan ya zo ya wuce ba tare da wani amfanin da mai wannan jin daɗin zai samu ba. Balla rubba ma lahiqatuhu madarratuhu, watakila ma ya cutu da wannan abu, wa huwa al-malu wal banun, shine dukiya da ‘ya’ya. Wa nau’i na biyu daga cikin abin da yake cikin duniya, yabqa wa yanfa'u sahibahu, shine yake wanzuwa ya amfanar da mai shi ala dawami har abada, wa hiya al-baqiyatus salihat, sune kyawawan ayyuka masu wanzuwa. Saboda haka Allah ta'ala ya gaya maka ga yadda duniya take, ya kuma baka abin da ya kamata ka sa hankalinka ka raja a kansa, shine ayyuka na kwarai. Allah ta'ala ya ce wa yawma nusayyiru al-jibal,
wa yawma nusayyiru al-jibal wa tawal arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
سمع الله شيء، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كما لا ندزام تدبيا دور وزو، وترى الأرض بارزة ككسا تافت فيلي، وحشرناهم كما مكتت راسو فلم نغادر منهم أحدا بمبرولي دقشكين سبا، wa uridu ala rabbika saffa, kuma aka bijiro su sahu sahu ga ubangijinka. Laqad ji'tumuna, ace da su hakika kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra, kamar yadda muka halicce ku a karan farko. Bal ba haka abin yake ba, za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida, kun mariya cewa ba za mu sanya muku alkawarin, ba za mu cika alkawarin dawo da ku ba. Ubangiji ta'ala ya ci gaba da halarto babban Adam ranar da duk abin da ya tara na duniya, da abin da yake ji a duniya, da irin girma da daukaka da yake da ita a duniya, wacce ba wacce ya samu ba ta hanyar Allah ba, ba ta hanyar biyar Allah ba, da ainihin abin da ya tara na duniya wanda bai taimaka masa a wajen da'ar Allah ba, ranar da ba za su amfane shi ba, babu abin da zai amfane shi sai albaqiyatus salihat. Wacce rana ce wannan? Ita ce wannan Ubangiji ta'ala yake gaya mana, yake ba mu wani bangare na hotonta, ranar da za ta zo. Wa yawma nusayyirul jibal, ranar da za mu tafiyar da duwatsu. Allah ta'ala ya tumbuke duwatsu waɗanda suka kafu a doren ƙasa, wanda tun lokacin da Allah ta'ala ya yi halittar duniya ya sanya duwatsu su zama rasiya, abin rawasi ne masu wato turaka ne waɗanda suka kama ƙasa, waɗanda suka shiga suka nutsu a cikin ƙasa suke rike ta. Wa alqaina fiha rawasi an tamila bikum, ce mun jefa duwatsu waɗanda suke kafaffu a cikin ƙasa don kada ta rika wato kadawa da ku, kada ta rika girgiji da ku. To waɗannan duwatsu waɗanda ɗan Adam bai taɓa ganin sun tumbuke daga wajensu ba, a wannan rana za mu tumbuke su daga gurarensu, mu sa su su rika yawo a sararin samaniya. Domin duwatsu lokacin da alkiyama za ta tashi, Ubangiji ta'ala zai sanya su a cikin matakai guda uku. Mataki na farko shi ne halatu tasir, Ubangiji ya tafiyar da su, ma'ana ya tumbuke su daga doren ƙasa, da zamana an sake su cikin iska sararin samaniya suna yawo kamar yadda jirgije yake yawo a sararin samaniya. Idan mai kallo ya daga kai ya hango dutse a sararin samaniya, zai tsammani ma a tsaye yake, zai ɗauka a tsaye yake cak, saboda yadda ya yi sama, ya tashi ya yi sama, in jirgi ya yi sama ya yi sama ya yi sama, yayin da ka daga kai kana kallon zaka kama a tsaye yake guri guda, dan ku tafka gudu yake, wanda ba dan kadan ba. To haka yayin da dutsen Ubangiji ta'ala ya tashe shi, ya wato tumbuke shi daga doren ƙasa, aka sake shi ya shiga sama, ya yi sama, ka daga kai sai ka ga kamar tsaye yake, baya motsi, baya tafiya ko ina, gashi nan dutsen ne da jikinsa da komai, amma kuma kamar tsaye yake. Wataral jibal tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra sahab, Allah ce sun Allah alladhi atqana kulla shay innahu khabirun bima ta'malu. Allah ta'ala ce za ku ga duwar wasu za ku zaci cewa jamida, a tsaye suke, ba sa tafiya, ba sa motsi. Wa hiya tamurru marra sahab, amma gudu suke a sararin samaniya kamar yadda girgijin yake gudu. Allah ce sun Allah, wannan aiki ne na Allah, aikin Allah kenan. Alladhi atqana kulla shay'in, wanda yayi aiki ya kuma wato kyautata aikin dukkan wani abin da ya aikata. Innahu khabirun bima ta'malun, lalle shi bima taf'alun, lalle shi Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa. Shi da abin da Allah ta'ala ya ce wasuyiratil jibalu fakanat saraba, aka tabbiyar da dutse sai gashi a sama kamar kawalwalliya. Wannan yanayi na farko kenan. Yanayi na biyu shine lokacin da kuma Allah ta'ala zai kaddara waɗannan duwatsu bayan sun yawo a sararin samaniya, kuma su fado ƙasa, su fado su zama tsiri kamar rairayi, bayan sun fado su zama kamar rairayi, kasiban mahila, kamar rairayi a doren ƙasa. Yawma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila, Allah ta'ala ya ce ranar da ƙasa za ta girgiza, duwatsu su girgiza, sannan su zama kasiban mahila, kamar tsirin rairayi wanda yake tare a guri guda ɗaya. Sannan daga baya Ubangiji ta'ala ya nike su, bayan Ubangiji ya dawo da su sararin ƙasa, sannan sai ya nike su, sai su rika kuma tashi, wato su rika ɗaiɗaikuwa kuma a sama, kamar kana ɗaiɗaita abin na auduga, kamar ka dauki auduga ka rika kira ta kana sakin ta za ga tana tashi a sama kamar kura wacce take tashi haka ubangiji ta'ala kuma zai mai da su da shine abin da Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta haka ubangiji ce zai nike duwar wasu ya nike su lilis saboda haka ya bar kasa ka ganta fili fitan la tara fiha iwajan wala abta fa za ka ga tudu ko kwari a cikin ta ba shi ne abinda Allah ta'ala yake fada a suratul waqi'a wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbassa aka nike duwar wasu lilis tilis fa kanat haba'an suka zamo kura munbassa wacce ake yada ta wa takunu aljibalu kal'ihn almanfush Allah ya ce duwar wasu za su zamo kal'ihn almanfush kamar diggagiyar auduga kamar audugar da ta diddige aka daddake ta aka daddake ta aka sake ta bi iska to haka Allah ta'ala zai yi wa duwatsu a ranar gobe kiyama kaga alamar kenan duniyar an gama da ita kenan babu dawowa duk wani abin da ka sani a cikin ubangiji ta'ala ya kawar da shi watar al-ardh barida a lokacin zaka ga kasa ta fito fili ta zama fili fetal shine bai zarwa qa'an safsafa da Allah ya faɗa saboda haka babu wani abu akan ta abinda ka saba gani akan ta da duwar wasu ka daga kai ba zaka ga kude ba ba zaka ga gine-gine ba ba zaka ga itatuwa ba ba zaka ga wato abin nan koramu ba ba zaka ga wani kwazazzabo ba ba zaka ga wani rafi ba ba tudu ba kwari saboda haka ta fito fili shi yasa babu kuma wanda zai buya ba sai akwai gurin boyewa ba babu gurin boyewa wa barazu lillahi alwahid alqahhar shikenan kowa zai fito dan haka la tafa minhu ala allahi minkum khafiya saboda haka babu wani abin da zai buye ga Allah Allah ta'ala ce wa hasharnahu lokacin muka tattaro su za mu tattaro dukkan halittu gaba daya mu tattaro su zuwa tsayuwar hisabi gaba ga Allah ta'ala falam nughadir minhum ahada babu wani da za mu bari ba za mu bar karami ba ba za mu bar babba ba ba za mu bar na farko ba za mu bar na karshe ba za mu bar na tsakiya ba kowa da kowa Allah ta'ala zai tattaro shi kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah ce ka ce da mutanen farko da na karshe duk gaba daya Allah ta'ala zai tattara su zuwa ga miqati yawmin ma'lum lokacin wannan rana wacce take sananniya ce ita ce ranar alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ce inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud lalle a cikin wannan akwai aya ga wanda yake jin tsoron azabar lahira wannan rana ce da za a tattara mutane kuma rana ce da kowa da kowa sai ya halarce ta zalika yawmun mashhud rana ce da kowa sai ya halarta babu wanda zai ainihin boye babu gurin boyen ma ina zaka je ka boye hatta dabbobi hatta kwari hatta tsuntsaye duk wani halitta da ka sani ubangiji ta'ala zai tattaro su yana karkashin wahasharnahu falam nughadir minhum ahada Allah ta'ala yana cewa ba min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun Allah ta'ala ya ce babu wata dabba da take tafiya a doran kasa ko wani tsuntsu da yake tashi yana filfilawa a cikin sararin samaniya da fukafukansa illa umamun amsalukum suma al'ummomi ne kamar ku wasu su zo wasu su tafi wasu su zo wasu su tafi tun lokacin da Allah ya yi duniya haka suke har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai daka kasa ma farratna bil kitabi min shay babu wani abin da muka bari bamu tantance bayaninsa a cikin lauhil mahfuz ba sai Allah ya ce summa ila rabbihim yusharun sannan zuwa ga ubangijinka ake tattaro su saboda haka ubangiji ta'ala zai tattaro dukkan wata halitta babu wata wacce za a bari wa uridu ala rabbika saffa to a nan kuma ubangiji ta'ala zai sa a bujuro da su bisa ga ubangijinka saffan wato a bujuro su gaban ubangiji sahu sahu wato ubangiji ta'ala zai bujuro da halittu bayan tashin su bisa ga ubangiji masfufina zai bujuro su ga kansa masfufina sun yi sahu sahu wato zai yi ya kasance sahu guda ne kamar yadda yake anan uridu ala rabbika saffan ay saffan wahidan kamar yadda Allah ta'ala ya ce yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba ranar da Allah ta'ala ranar da ruh mala'ika jibril zai tsaya da shi da mala'iku su yi sahu babu mai magana sai wanda Allah mai rahama ya bashi izini shi ma in ya tashi fada dole ya fadi daidai babu canji babu canza magana zai yiwu kuma su kasance sahu sahu ne kamar yadda Allah ta'ala ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan ya zamo sahu sahu ne saboda haka kowa kowaɗanne irin mutane za a haɗo su da ire-iren su wato za a sa su sahu a cikin irin masu aikin kwarai waɗanda suka yi aiki na sun bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba su kauce wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama a yi musu sahu wanda suke musulmi ne amma sun yi bid'a a yi musu sahu sahun yan bid'a kuma sannan waɗanda suke gasu nan cikin musulmi amma munafukai ne sahun munafukai sannan kafirai zalla sahun su sannan irin su fir'auna manya-manyan kafiran su ma sahun su a yi su sahu sahu kowa kowa da ɗan uwansa sannan sanya su a sahu sahu din kowa ya duba ya ga irin sa ne zalla a gurin da malamai suka ci shi ne wa idan nufusu zuwijat kowace rai aka haɗa ta da ƴar uwarta to kaga kuma gashi an yi sahu da su da sanda aka yi sahu da abinda to babu wanda zai ɓoye kuma kamar idan ana bincikar wato sojoji ko abin nan ko rundina to za a yi sahu sahu da su saboda ka ana bi kowa ana ganin sa babu wanda zai koyi babu inda zaka koyi in aka ce an cakudu kamar haka aro to wani sai ya shige rubutu amma aka yi sahu ana bi sahu 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 kowa za a gan shi za a ga fuskar sa saboda ka akwai ban tsoro a ciki to ubangiji ta'ala yana nuna mana yadda za a bujiro da sahun waɗannan masu laifi saboda haka ubangiji ta'ala a wannan lokacin a ce da su laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra gashi ne kun dawo mana kamar yadda muka yi ku a karan farko kun dawo da can a duniya ba kuna cewa babu alkiyama ba an Allah ta'ala ce na kai ku duniya dan in jarraba ku za ku ci jarraba ko ba za ku ci ba na yi ko manzanni na kuka ce ƙarya suke yi abin da suka gaya muku ce ƙarya ne tatsuniya ne ba gaskiya ba ne babu ranar alkiyama wani ma daga cikin ku da rashin kunya suke ya ce man yuhyil izama wa hiya ramim waye zai tada waɗannan kasusuwa da suka rititike Allah ya bashi ansa qul yuhyihi alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kace wanda ya kage halittar kasusuwan da babu su shi zai raya su kuma ya san komai wa huwa bi kulli khalqin alim wasu ba su ce wa qalu idza kunna izaban wa rufatan a inna lamabrusuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudur wa sayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra saboda ka wasu saboda rashin kunya ce waye zai iya dawo da mu bayan mun zama kasusuwa ridigabur titikakku mun lalace mun bi kasa za a sake dawo da mu to shi ne anan za su ga hujjar karara kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina illa kunna fa'idin kamar yadda muka fara halittar da farko to haka za mu dawo da ita alkawari ne da muka yi kuma lalle sai mun aikata ubangiji ta'ala shi yake bayyana kudirarsa da ikonsa cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komai wa huwa alladhi yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu almathalu al'a fi as-samawati wal ardi wa huwa al'azizu al-hakim ubangiji ta'ala shi ne yake kirkirar halitta ya fara ta bayan babu ita sannan ya sake dawo da ita wannan ma shine mafi sauki walahu almathalu al'a sifa wacce take mafi daukaka ta tabbata ga Allah ta'ala a sammai ko a kasa wa huwa al'azizu al-hakim shine wanda yake gagara badau mai hikima haka Allah ta'ala zai tayar da su a riga gaya musu da kan jitumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'al lakum maw'ida da can ma ƙaryatawa kuke kuna cewa wannan alkawarin da ake gaya muku gashi yaki zuwa fati bima ta'iduna in kunta minas sadiqin gashi yaki zuwa, to gashi yau mun zo muku da shi abinda kuke karyatawa yau kun ganshi a zahiri. Allah ka samu dace, Allah ka yi mana gamdakatar duniya da lahira, abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan sa na kuskure, Allah ka yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.